بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يما الله تبارك وتعالى بوديا وندي يصدر أيوارم زواغا وطن أزمي نشيكار الهجرة تدهود دريهود داربين دايا wanda ya dace da yau juma'a 24 ga watan 4 shekara ta 2020. Kuma muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mu cikin waɗanda yake karban ayyukan su a wannan wata, ya sanya mu cikin waɗanda yake yarda da su. Muna roƙon sa ya sanya albarka cikin tafsirin da zamu gabatar, wato wannan tafsiri ya sa masa albarka. Sannan muna roƙon sa ya sa kayya ga shugabanni waɗanda tsawon shekaru suke ba da taimako wajen shirya gudanar wannan tafsiri da muke gabatarwa, tare da waɗanda ke ƙoƙarin yaɗa shi ga mutane a sassan duniya baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a kan ladansa a ranar tashin kiyama. A wannan shekara za mu ci gaba da tafsiri ne daga farkon suratul anbiya, insha Allah. Ita ce sura ta 21 a jerin surori da suka zo a cikin Alƙur'ani. Tana da ayoyi 112, kuma kamar yadda ka ji sunanta suratul anbiya, haka nan sunan yake tun a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Domin akwai hadisin al-Imam al-Bukhari wanda ya zo a kitabu tafsir al-Qur'an, inda al-Imam al-Bukhari yake bayanin fada'ilul Qur'an, ya kawo hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka fi daɗewa a musulunci. Allah ya ƙara musu yarda. Abdullah ibn Mas'ud ya jera surori, ya ce suratu banu Isra'il, wato suratul Isra'il kenan, domin ana kiranta suratu bani Isra'il. Abdullah ibn Mas'ud ya ce suratu banu Isra'il da suratul Kahfi da Maryam da Taha wal'anbiya'u kunna minal itaqil uwali. Abdullah ibn Mas'ud ya ce kaga surorin nan, suratul Isra, suratul Kahfi, suratul Maryam, suratul Taha, suratul Anbiya, suna cikin daɗaɗɗu na zamanin farko. Wato yana nufin min qadimi ma nazzalallahu tabaraka wa ta'ala, wato suna cikin daɗaɗɗun surorin da Allah ya saukar da su ga annabi Muhammad. Wato ana nufin surorin da Allah ya saukar tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka, kafin ma ya yi hijira ya dawo Madina. Abdullah ibn Mas'ud ya ce wa hunna min tiladi, wa hunna min tiladi, wato yana nufin suna daga cikin mafi kyawun wato surori, wato surorin da sun kai makura ta wajen kyau, ta wajen bayaninsu. Don haka yasa idan ka dubi waɗannan surori, za ka ga kusan duka suna ɗauke da tarihi. Kusan dukkansu suna ɗauke da tarihi. Suratul Isra'i, Suratul Kafi, Maryam, Taha, Al-Anbiya. Wato surori ne da Allah ya tsara su a tsari na tarihi, kuma suna ɗauke da bayani wanda ke da tasiri ta sashen aƙida. Saboda haka yasa Abdullah ibn Mas'ud yana daga cikin waɗanda suka fara haddan waɗannan surorin, wanda shi yasa bai manta ba. Wato surorin da ya fara haddan su kenan a lokacin da Allah ya nufe shi da karɓan addinin musulunci, yani al-awwaliyya bi'tibarin nuzuli li'annaha makkiyyatun. Amma da shi Abdullah ibn Mas'ud yace suna cikin dadaddu, yana nufin suna cikin surorin da Allah ya saukar da su ga annabi tun manzon Allah yana garin Makka kafin ya hijira zuwa Madina. Wa annaha awwalu ma hafizaha min al-Qur'an. Kuma Abdullah ibn Mas'ud yana cewa su ne surorin da ya fara haddan su suna da albarka, wanda akwai malaman da ke cewa inda zaka dauki waɗannan surori ka haddace, kamar da shi Abdullah ibn Mas'ud yake faɗa, yana cewa kamar karatun kama Allah zai sa masa albarka. Don haka Abdullah ibn Mas'ud shi tsarin sa, wato lokacin da Allah ya nufe shi da musulunta, ya zamanto waɗannan ya fara haddan su, to sai ya rike su da kyau, yana daraja su. Kuma saboda irin bayanan da suka zo da shi, limata bamman zikirin ƙasar, saboda dukkansu sun ɗauki labarai, akwai ƙisoshi na annabawa da waliyan Allah. A littafin At-Tahrir wa Tanwir, littafin tafsirin At-Tahrir wa Tanwir, yana mujallal na biyar shafi na 17, Ibn Ashur yace me yasa aka kira suratul anbiya'i da wannan suna. Da kaji ka san dalili, an kira suratul anbiya'i da kaji ma'anarta suran annabawa. Me yasa aka kira ta suran annabawa? Yace annaha dhukira li'annaha dhukira fiha asma'u 16 nabiyyan. Saboda a suratul anbiya'i an kawo sunayen annabawa 16. To inda zaka dubi alqur'ani gaba daya, babu surar da tazo da annabawa sunayen su gaba daya har ya kai 16, in banda suratul anbiya'i sai kuma suratul an'am. Babu shakka suratul an'am tana da wato sunayen annabawa a cikinta, wanda an kawo annabawa 18, wanda ya zo a aya ta 83, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kai. To in ka dubi wannan, ita tana da annabawa 18, amma suratul anbiya tana da annabawa 16. Me yasa ba a kira suratul an'am suratul anbiya ba? Saboda eh, suratul an'am tana da wani ilimi na musamman wanda ya shafi hukuncin dabbobi, wannan shi yasa aka rinjayar da sunanta ta wancan sashi. To tunda ta ɗauki wannan, sai ya zamanto suratul anbiya ita ce kadai ta dace a kira ta da wannan sura, don babu sura kuma da take ɗauke da sunayen annabawa da adadinsu ya kai na suratul anbiya, idan ma suratul an'am ce kadai. To tunda an bata wancan suna, sai ya zama suratul anbiya ita ce take takaita. Fakana suratul anbiya ajdara min baqiyati suwaril qur'an bi hadhihi at-tasmiya. Ya zama suratul anbiya ita ce kadai ta rage a kira ta da wannan suna. Saboda haka in aka ce suratul anbiya'i, ana nufin surar da take ɗauke da labarin annabawan Allah. Kaga kenan sura ce la shakka da take da ilimi muhimmi. Domin inda aka ce za a ba da labarin annabawa, to fa za a ba da labarin manyan mutane kenan, don su ne mutane mafi daraja da Allah Maɗaukaki ya halitta. Idan aka ce ga labarinsu, to duk mutumin da ke son ya tsira a duniya, ya tsira a lahira, zai saurara. Saboda ya tabbata labarin annabawan Allah din nan a cikinsa ne ake samun shari'a, a cikinsa ne ake samun tsira. Shi yasa Allah ya ware sura guda ya kira ta suran annabawan Allah. Domin la shakka akwai muhimmin darasi wanda duk mai son ya tsira a duniya da lahira zai samu a ƙarƙashin wannan sura. Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ci riban ilimin da Allah ya sanya a wannan sura. To me Allah Maɗaukaki ya faɗa a farkon sura?
Bismillahir Rahmanir Rahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
الله سبحانه وتعالى آية تفرقون yace iktaraba linnasi hisabuhum, hisabin mutane ya matso gare su. Idan aka ce hisabin mutane ana nufin ranar tashin kiyama. Allah yace ya matso gare su, wa hum fi ghaflatin, amma duk da haka mutane suna cikin gafala. Mu'riduna, suna kauda kai ga wa'azi wanda Allah tabaraka wata'ala yake musu. Allah ka tsare mu. Wato ita wannan ayar guda, in ka dube ta da kyau zaka ga ta dauki abubuwa guda uku wanda zahiri ne. Allah ya ambaci abubuwa guda uku a wannan aya. Na farkon su, Allah yace iktaraba linnasi hisabuhum, lokacin hisabi ga mutane ya mutso gare su, ya mutso. Wato Allah yace lokacin hisabi ya mutso. Idan aka ce lokacin hisabi ya mutso, ana nufin sa'ar ƙarshen duniya fa ya mutso. Domin sa'ar ƙarshen duniya sai ta zo kafin nan tsayuwar hisabi yake tabbata. Tsayuwar hisabi yana kasancewa ne bayan duniya ta ƙare. Idan aka sake tashi, shine busa na biyu. A wannan busan ne za a taru taruwar hisabi. So Allah ke cewa, maimakon ma Allah ya ce sa'ar ƙarshe ta matso, sai ya ce lokacin hisabin mutane ya kusa, iktaraba. To don haka wannan yana cikin dalilai da suke tabbatar da duniya ta kusa ƙarewa. Wai fa Allah ya faɗi wannan a zamanin annabi ne. Allah ya faɗi haka ne a zamanin manzon Allah. A zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa lokacin hisabi ya matso, ya kusa. To mu kuma a yanzu fa, bayan an samu shekara 1400, ka iya cewa ai lokacin ma ya zo kenan. Kenan aka ce ya kusa, to yanzu fa, bayan shekara 1400. Wannan yana kama da wasu ayoyi wurare cikin Alkur'ani da Allah madaukake ya bada misali. A farkon suratul Qamar yace iktaraba linnasi
sa'atu wanshaqqal qamar,
haka nan suratul Ahzab wama yudrika
la'alla sa'ata takunu qariba,
suratul Shura aya ta 17 yace wama yudrika
la'alla sa'ata qareeb.
Wato Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi duka yana tabbatar mana kusancin sa'ar ƙarshe. Saboda haka yasa malamai suke cewa a cikin Alkur'ani in ka lura zaka ga da tsayuwar hisabi da sa'ar ƙarshe Allah tabaraka wata'ala ya hada su a wuri guda. Don haka a wani lokaci sai ayi amfani da kalmar hisabi ana nufin sa'ar ƙarshe. A wani lokaci sai a yi amfani da sa'ar ƙarshe ana nufin tsayuwar kiyama. Saboda lokacin a kusa yake, kamar yadda hadisi ya tabbatar mana ma tsakanin sa'ar ƙarshe da sa'ar ta farko ta biyu, wato busawan farko shine sa'ar ƙarshen duniya. Sa'ar farko na lahira shine busa ƙaho da za a yi na biyu. Tsakanin busawar farko da na biyu shekara 40 ne. Don haka ba yawa. Saboda haka yasa a wani lokaci sai kaga Allah ya amfani da kalmar hisabi maimakon sa'a. Kamar yadda ya amfani da ita a nan, iktaraba linnasi hisabuhum, maimakon iktarabati sa'atu, sa'ar ƙarshen duniya ta kusanta, wato ta matso. Wan shaqqal qamaru, gashi har wata ya tsage, wanda ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. A suratul Ahzab aya ta 63 yace wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, wato ya akai ka sani, yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, tana yiwuwa sa'ar ƙarshe din nan ma tana kusa, wato ta ma zo ba mu sani ba. Sannan a suratul Shura aya ta 17 yace wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, wanda duk yana tabbatar mana sa'ar ƙarshe din nan tana kusa. Lallai kutun da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kusancinta, wanda ya nuna cewa abin da ya rage mu duniya ba shi da yawa. Allah ya kyauta ƙarshen mu. Abu na biyu wanda ayan nan take tabbatar mana, wato shine ziyadatu nisyanil hisabi ma'a qurbil waqti. Duk da Allah ya ce hisabi, lokacin hisabi ya matso, sa'ar ƙarshen duniya ta kusa, amma ba abin da mutane suke yi sai daɗa mantuwa. Shine abin da Allah ke faɗa. Wato idan aka ce duniya ta kusa ƙarewa, me ya kamata ga mai hankali? Ya ƙara jin tsoro. Amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la, maimakon ƙara tsoron Allah, mutane sai daɗa gafala suke yi ga duniyar kuma da suke hidima gare ta mata matso. Wato ƙarewarta ya kusa, abinda ya rage mata ba shi da yawa. Sai dai akwai muhimmin ilimi da ke ƙarƙashin wannan aya, wato shine ilimi ne na balaga, wato duk sa'in da Allah ya dauki kalma yayi amfani da ita a cikin alqur'ani, to ka sani akwai hikimar da ta sa Allah yayi amfani da wannan kalma. Misali anan Allah madaukaki yace ittaraba linnasi hisabuhum, wato lokacin hisabi ga mutane ya kusanta gare su, sai yace wa hum fi ghaflatin, duk da haka mutane suna cikin gafala. Me yasa Allah ya amfani da kalmar gafala? Ba a ce suna cikin mantuwa ba, sai aka ce suna cikin gafala. Me ma'anar gafala? Wannan yasa malamai suka rubuta littafai akai. Gafala tana da hadari ga rayuwar musulmi. Allah ka tsare mu. Daga cikin waɗanda suka yi magana akan gafala akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Madarijus Salikin, yana mujallal na biyu shafin 434. La shakka gafala da mantuwa abu ɗaya ne, domin idan Allah madaukaki ya ce ittaraba linnasi hisabuhum, lokacin hisabi ga mutane ya kusanta, wa hum fi ghaflatin, suna cikin mantuwa, wannan ma ya dace, saboda gafala da annisyan suna da ma'ana ɗaya, amma akwai abin da ya bambanta su. Shine abin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya magana akai, yace abin da ya bambanta mantuwa da gafala, annal ghaflata tarkun bi ikhtiyaril ghafili. Idan aka ce wane yana gafala, yana da gafala, to ana nufin wane mutun ne mai mantuwar da gangan, wato da gangan ya manta abu. Saboda haka mantuwa ta da gangan ita ce ake kira gafala. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wan nisyanu tarkun bi ghairi ikhtiyarihi. Amma idan aka ce mantuwa fa, ita mantuwa ka bar abu ne ba da zaɓin ka ba, ba da son ka bane, ba da son ka bane sai ka bar abu, sai a ce wane ya aka ce ce na manta, kaga ba da zaɓin sa bane mantuwa ya faru. Amma gafala fa da zaɓin ka ne, saboda haka in aka ce wane yana cikin gafala, to mantuwa ce ta ganganci, wanda mutum ya yi ta ne da gangan, bai kamata a ce ya yi ta ba. Saboda haka yasa malamai suke cewa qillatul yaqin, abin da ke jawo gafala shine karancin imani. Duk sa'ilin da imani ya karanta, to zaka samu gafala tana karuwa, wanda shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zo cikin suratul A'raf aya ta 205, yace wadhkur rabbaka fi nafsika
tawarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil mudwi wa la sa'an
tici
wa dun al-jahr min al-qawli bil mudwi wa la sa'an wa la tafum min al-ghafilin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Annabi sallallahu alaihi wa sallam, domin duk sa'ilin da kaga Allah ya kira Annabi kai tsaye bai kira mabiyansa ba, to maganar tana da ƙarfi. Allah ke gaya ma Annabi wadhkur rabbaka fi nafsika, ka yi zikiri, bi ma'ana ka riƙa tuna Allah mahaliccinka a cikin ranka, tabarru'an, ya zamanto kana da tawali'u, takhashu'an lillahi wa tawabu'an lahu, kana khushu'i, kana tawali'u ga Allah, kana nuna kaskancinka ga Allah. Idan za ka yi zikiri haka ake so, zikirinka ya zama akwai tawali'u. Idan tuna Allah za ka yi, to tunanin Allah nan ya sa maka tsoron Allah. Duk sa'ilin da ka tuna Allah, sai ka samar ma kanka kaskanci, ka sani cewa kai ba kowa ba ne, wanda shi ake nufi da tawali'u. Sai Allah ya ce wa khifatan, kuma a samu tsoron Allah. Wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli, ba tare da an daga murya ba, saboda za a yi zikirin Allah. Bilguduwi wal asal, a samu kana haka safe da yamma. Sai Allah ya ce masa wala takum minal ghafilin, karka yadda ka zama cikin gafalallu. Ashe abin da ke raba mutum da gafala shine samun tsoron Allah. Duk sa'ilin da tsoron Allah ya ragu, yaqini ya ragu, to gafala tana karuwa. Shine Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce anan kaga ai Allah bai ce ma Annabi wala takun minan nasina ba, kar ka zama cikin masu mantuwa. Fa inna nisyana la yadkhulu tahta at-taklif fala yunha an, ai mantuwa dama ba ta cikin abin da dan adam zai iya hana kansa, saboda haka Allah bai cewa kar ka manta la, wannan mantuwa ba abu ne wanda zaka iya ba. yana zuwa maka ne ba tare da kayi shiri ba. Kaga bambancin gafala da mantuwa, mantuwa tana samun ka ne ba tare da niyyarka ba, amma gafala fa da niyyarka take samun ka. Wato shine ake nufi da sakaci, sai a ce wane yana da sakaci, ba za a ce yana da mantuwa ba. Me yasa ba a ce yana da mantuwa ba? Saboda ai da gangan ne yake wannan sakacin. Duk inda aka ce wane yana sakaci, to gafala ce. Saboda haka yasa gafala da mantuwa suna da bambanci. Kuma akan haka yasa da zikiri da addu'a matukar akwai gafala tare da mutum, to ba shi da lada a kansu. Duk inda aka samu gafala kana zikiri, ya za a yi a samu gafala kana zikiri, hannunka yana jan carbi, bakinka kana surutu, kaga gafala ce. Yazo ya nuna cewa zuciyarka wani abu ne take daban, harshenka yana wani abu, zuciyarka tana wani abu, akwai gafala. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace kar ma ka bayyana murya lokacin da zaka yi zikirin Allah, ya zamanto kana yin sa ne a ranka, sannan kana kawo tsoron Allah a zuciyarka, kana tawali'u gare shi. Karshen ta Allah yace kar ka zan cikin gafalallu. Gafalalle shine wanda yana zikiri harshen sa na fada, zuciyarsa ba ta sunanta me yake fada. In ka dawo ta sashin addu'a ma haka annabi ya fada, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'a min qalbi ghafilin lahin. Manzon Allah yace ku roki Allah kuna da yaqinin Allah zai karba, kar ku roki Allah da gafala. Idan kuna roƙon Allah da gafala aikin banza ne, Allah bai karba. Mecece gafala? Zaka samu mutum dama ya dade ya saba da rabbana atina, saboda haka ana sallama rabbana atina fi dunya, bakin ya riga ya saba, zuciyar ba ta ma hararan me harshen yake fada, yana yin sa ne saboda ya saba, to wannan Allah bai karba. Saboda akwai gafala tare da shi. Ai kaga Allah tabaraka wataala ya ce masa uzkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifa, a samu yani khaufun min Allah, lokacin da kake zikiri kake addu'a a samu tawali'u, a samu tsoron Allah, a samu tuna Allah, to wannan shine zikirin da kake samun lada akai. Amma idan mutum ko addu'a ce yayi ta, zuciyarsa tana wani guri, harshen na fadan abu daban, to la shakka Allah bai karba. Wanda ya samu hadisin Abu Huraira, wanda shine muka karanta, ya samu hadisin Abu Huraira shine muka karanta, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'a min qalbi ghafilin lahin. Sannan akwai hadisin Abdullah ibn Amr, wanda shi ma ya taho da irin wannan bayani. Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace fa inna Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Allah bai karban addu'ar bawa wanda ya kira Allah alhali zuciyarsa wato taraf kana, shine zuciyarsa tana cikin gafala. Wanda hadisin Abdullah ibn Amr yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 2767. Don haka yasa malamai suke magana akan ita gafala, matukar mutum yana tare da ita, to Allah tabaraka wa ta'ala bai karban ibadarsa, bai karban zikirinsa, bai karban addu'arsa. Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin Miftahu Daris Sa'ada yace falamma kana al-qalbu wi'aan wal udhun mudkhala dhalika al-wi'a'i wa babuhu, wal udhun madkhalu dhalika al-wi'a' wa babuhu, da shike ainihi zuciya ita ce jakar da Allah ya ba dan adam, kunnan dan adam sai ya zama wato hanya ce ta inda zaka shiga wannan jakar da Allah ya ba mutum. Kana husulul ilmi mawqufan ala husnil istima'i, saboda haka yasa samun ilimi yana da wahala idan mutum bai da kyakkyawan sauraro. Wa aqallul qalbi, idan zuciyarsa ba ta surantawa, ba ta hankalta abin da yake ji. Wal aqlu huwa babtu ma wasala ilayhi alqalbu wa imsakuhu hatta lan ilayan fatilu min, zuciya ita ke rike abin da wato kunnuwa suka dauko, abin da kunne ya dauka zuciya sai ta rike. Saboda haka idan kunnuwa sun dauko ilimi, zuciya tana rikewa, ita zuciya ita ce take auna wannan abin da kunnuwa suka dauko. Idan zuciya ta auna sai ta rike wannan, to idan akwai gafala to wannan ilimin baya samuwa. Saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala bai karban zikiri da kuma addu'ar mutumin da ya zamanto gafalalle ne. Duk sa'ilin da aka ce ma mutum yana da gafalta, mutum ne mai rayuwar ko oho to la shakka batace take gaban sa wanda shine abinda Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani fatarahu ya'ishu fi dunya la hamma lahu illa fi ta'amihi wa sharabihi wa shahwatihi gafala ita take ta sa mutum ya manta mutuwa ya manta tashin kiyama ya zamanto ba shi da wata damuwa sai dai abinci sai dadin rayuwar duniya wanda Allah ya bamu misalin sa a suratul a'raf aya ta 179 ya Allah yace wa laqad zara'na li jahannama
zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
سورة الأعراف آية 179 الله سبحانه وتعالى ya tabbatar mana rayuwar mutumin da ke da gafala wato shine mutum mai sakaci wanda baya lura a rayuwarsa Allah madaukake ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-insi mutane da yawa aljanu da yawa Allah ya halice su ne kawai saboda wutar jahannama Allah ka saba mu bane wannan shine farkon maganar Allah wa laqad zara'na ma'anasa laqad khalaqana li jahannama kaseeran min al-jinni wal-insi mutane da yawa aljanu da yawa Allah ya halicce su ne kawai dan wuta jahannama wanda shine abin da ya faɗa mana a cikin alqur'ani Allah ka saba mu bane to yaya zaka gane su ai Allah bai bar maganar haka ba sai yace ga yanda zaka gane mutumin da dama can halittarsa a duniya an yi ta ne dan jahannama daga nan duniya mutum yana sanin makomarsa Allah ka tsare mu sai Allah yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanu amma ba sa gani da shi walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba su ji magana da su kaga kenan akwai zuciya sai da zuciyar ba ta aikin ta sannan akwai idanu idanuwan ba sa aikin da aka ce su yi sannan akwai kunnuwa kunnuwan ba sa samar wa mutum abin da ya kamata a ce sun samar mishi sai Allah ya ce ula'ika kal an'ami waɗannan mutumin da ya ɗauki waɗannan sifofi tamfar dabba ne waɗannan mutane tamfar dabbobi ne idan aka ce tamfar dabbobi ana nufin rayuwarsu gaba ɗaya in ka dube ta za ka ga yadda dabba yake rayuwa haka suke rayuwa saboda dabba in ta fitar da safe neman abinci ne ko in ka ga ta dawo ta gaji ne sai bacci sai abin da ya shafi sha'awa da biyan bukatarta to haka rayuwarsu take ba sa tunanin akwai makoma akwai lahira akwai tashin kiyama babu wannan tunani babu lissafin shi yasa Allah ya ce balhum abal sun ma fi dabba bacewa saboda me ita dabba ai ba a dora mata at-taklifu ba ba a dora ma dabba ta yi sallah azumi da sauransu ba amma kai an dora maka sai ya zamanto ka gafalta saboda haka rayuwar dabba ta fi ta mutum ma amfani sai Allah ya ce to in kana neman gafalallu ula'ika humul gafiluna to waɗannan fa su ne ashe kana ganewa gafalta shine mutum ya yi watsi da abu muhimmi muhimmin abun da ya kamata a ce kana sane da shi ya zama baka san shi ba an baka zuciya don ka yi amfani da zuciyar nan ka yi tunanin makomarka amma tunaninka kawai iyakar duniya ce an baka kunnuwa saboda ka ji magana ta alkhairi wanda zai amfane ka a makomarka amma sai zama kunnuwarka na shirme ne na rayuwa ta duniya daga kiɗa sai waka sai sauransu kaga kunnuwar da aka baka don su amfane ka ka ji alkhairi wanda zai tserar da rayuwarka ba su yi maka amfani ba sannan kuma ga idanun da Allah ya baka ya zama baka ganin abin da zai tserar da kai sai abin da zai kai ka ga halaka to akwai mutumin da gafala tana mamayarsa gaba ɗaya idan gafala ta mamaye mutum gaba ɗaya to wa'azi bai masa tasiri Allah ka tsare mu wanda wannan ma Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul a'raf alƙawari ne ya faɗa mana yake gaya ma annabi Musa alaihi salam yana aya ta 146 sa asrifu an ayati
asrifu ala alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha وَإِنَّ رَاوَ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنَّ رَاوَ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana idan gafala ta rinjaye rayuwar mutum, to gaba ɗaya rayuwarsa ba ta amfanarsa, baya tsinana ma kansa komai wanda zai amfani mu ko masa ta kiyama. Idan gafala ta rinjaye mutum, Allah shi kare mu. Allah ya yi alkawari ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqqi, waɗanda suke girman kai a doron ƙasa babu haƙƙi. To Allah ya ce na yi alkawari zan kawar da ayoyi na gare su. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, koda sun ga wata aya ba za su yi imani da ita ba. Wa in yaraw sabilar rushd, koda sun ga tafarkin shari'a, la yattakhiduhu sabila, ba za su rike wannan tafarki a matsayin hanya na tsira ba. Wa in yaraw sabilal ghayy, idan sun ga wani tafarki na bata, yattakhiduhu sabila, sai kaga suna rike wannan tafarkin. Wato idan Allah tabaraka wa ta'ala la'antarsa ta hau mutane, to abin da ya kamata za ka gaba shi suke yi ba, saboda Allah ya yi alkawari duk mai girman kai to Allah ba zai tabbatar da shi akan shari'a ba, saboda wannan girman kan da yake tare da shi. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, saboda sun karyata ayoyinmu, wa kanu anha gafilin, kuma sun kasance gafalallu game da ayoyin. Nas'alullahi as-salamata wal afiya. Saboda haka yasa gafalta matsala ce, babban al'amari ne, wajibi ne mu kiyaye kawunan mu game da abin da ya shafi gafalta, wato shine watsi da al'amarin addini. Idan Allah ya baka hankali kai amfani da shi, idan ba kai amfani da shi ba, baka da hanzari da zaka ba mu Allah a kiyama, babu. Abu na uku wanda ayan nan da farko ta suratul anbiya ita ke karantar da mu, wato ita ce siffar mutane a duk sa'ilin da kiyama ta matso. Domin in ka dubi ayan iftaraba linnasi hisabuhum, lokacin hisabin mutane ya kusanta, ya kusa, wa hum fi gaflatin, duk da haka mutane suna cikin gafala. A ƙarshe sai Allah ya ce mi mu'ridun, suna kauda kai ga wa'azi. Wato duk sa'ilin da kiyama ta matso, to jama'a daɗa nisantar wa'azi suke, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine abu na uku da Allah ke tabbatar mana a farkon suratul anbiya. Natijatul gafla, sakamakon watsi da al'amarin addini, hiyal i'rabu an shari'a, za a wayi gari mutane suna watsi da dokar Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗayanta. Wato idan kiyama ta matso, to shari'a nisantanta ake ba kusantanta ba. Shine abin da Allah ke gaya mana iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi gafla, suna cikin gafala, mu'ridun, suna daɗa bijirewa, suna daɗa kauda kai ga dokokin Allah tabaraka wa ta'ala. Wato abinda wannan aya take karantar da mu shine kullama qtarabati sa'atu izdada an-nasu al-i'raba, duk sa'ilin da kiyama ta matso, to mutane daɗa watsi suke da addinin musulunci. Shine abinda Allah ke faɗa, wanda gashi a fili ba sai amma ta wilinsa ba. Iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi gaflatin mu'ridun, hisabi, lokacin hisabin mutane yana matsowa, mutane suna daɗa shiga gafala, sannan kuma suna daɗa bijire ma Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ka saba mu bane. Wato akwai hadisin da ya zo a sahihul Bukhari, yana kitabul fitan, hadisi na 768, hadisin Az-Zubairu bin Adi al-Kufi al-Hamdani, wanda yana cikin tabi'ai waɗanda sun yi rayuwa da sahabban manzon Allah, duk da cewa ana sa shi cikin sigaru tabi'in. Az-Zubairu bin Adi yace ataina Anas ibn Malik, mun taho ga Anas bin Malik, kun san kuma Anas sahabin manzon Allah ne, ya girma a hannun manzon Allah sai da ya samu shekara 10.
mun taba zuwa ga Anas wato a wannan lokaci suna karkashin mulkin wani da ake kiransa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi waliyan al-Iraqi min qibali Abdul Malik bin Marwan zamanin Abdul Malik bin Marwan shi yake shugabantar duniya sai ya sanya mutumin da ake kiransa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi shine gwamnansa ta yankin Iraq to shi wannan kana ma'rufan bil zulmi shi wannan mai mulki din Hajjaj ya shahara da zalunci sannan da zubar da jini da keta mutuncin salaf tabi'ai malamai sahabban manzon Allah ta'addi hurumatillah duk wata doka ta Allah bai dame shi bai keta yanda malaman tarihi suke faɗa game da shi saboda haka a wannan lokaci da wannan mai mulki ya tabbata a Iraki mutane sun shiga damuwa suka ce ai ga sahabin manzon Allah yana da rashi ne Anas bin Malik bare mu je mu same shi mu tambaye shi ko za mu ji wata fatawa ko za mu ji wani bayani da za mu samu sassauci a rayukanmu suka ce muka zo wurin Anas lokacin Anas yana cikin ragowar sahabban manzon Allah saboda Anas yana cikin sahabbai waɗanda suka dade su ne na ƙarshen mutuwa Allah ya kara musu yarda da suka zo suka samu Anas bin Malik suka ce ga halin da muke ciki a wannan ƙasa a wannan duniya ga irin mai mulkin da muka samu sai Anas ya ce musu isbiru ku yi hakuri fa innahu dan ku abinda zan gaya muku babu maganin wannan damuwar sai dai hakuri dalili la ya'ti alaikum zamanun babu wani zamani da zai zo gare ku akwai riwaya ta Abdurrahman bin Mahdi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yace la ya'tikum amun babu shekara ɗaya da za ta zo gare ku illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face shekarar da za ta zo a bayan wannan tafi wannan sharri inji Anas bin Malik kaga suna kukan damuwar sun samu wani azzalimin shugaba shine Al-Hajjaj bin Yusuf amma sai Anas zai ce ku yi hakuri domin wato babu zamanin da zai zo daga yanzu har tashin kiyama face wanda zai biyo bayansa yafi wanda ya wuce muni yafi shi sharri sai annabi ya ce hatta talqaw rabbukum har sai kun hadu da Allah mahaliccinku lokacin da Anas ya gaya musu sai ya ce kar ku dauka kuma fahimta ta ce sami'tuhu min nabiyyikum naji wannan magana ne daga annabinku daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa babu shekarar da za ta zo face tafi wacce ta wuce muni ta baɗi sai tafi ta bana sannan ta wacce za ta zo gaba sai tafi ta baɗin yace hatta talqaw rabbukum har ku haɗu da Allah mahaliccinku kaga kenan hakuri ma ya fi muku saboda duk abin da za ku yi ba za ku canza ka'ida ba ba ku canza abin da Allah ya riga ya tsara wanda wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi baya ga cewar mun ce yana sahihul Bukhari sannan akwai riwaya da ta zo bi sanadin jayyid wanda riwaya ta al-Imam Tabarani hadisin Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud shi ma sahabin manzon Allah ne ya ruwaito hadisi mai kamar haka amma shi bai danganta hadisin ga manzon Allah ba Abdullah ibn Mas'ud yace laysa amun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu babu wata shekara a duniyar nan face shekarar da za ta zo a bayan wannan tafi wannan sharri kuma hadisin isnadin sa ya inganta sannan akwai hadisin Khaisama bin Abdurrahman shi Khaisama bin Abdurrahman yake bada labarin Abdullah bin Mas'ud yace Abdullah bin Mas'ud wata rana ya tambayi matarsa yace mata al-yawma khairun am amsin shin yau ne yafi ko jiya ni kam Abdullah bin Mas'ud yake tambayar matarsa kaga ita za ta dauka kamar tambaya ne magana irin tsakanin miji da mata tsakanin yau da jiya wanne ne yafi sai ta ce la adiri kai na kasa ganewa wato saboda rayuwa da suke na kunci saboda rayuwar da suke na kunci ita tana ganin ba bambanci tsakanin jiya da yau saboda jiya an wuni babu abinci yau ma an wuni sai ta ce kai ban iya bambantawa ba sai shi Abdullah ibn Mas'ud ya ce a lakin ni adiri ni kan na sani sai ta ce to wanne yafi tsakanin jiya da yau sai ya ce amsin khairun min al-yawmi aw gwamma jiya da yau sai ya ce mata wal yawmu khairun min gadin kuma gwamma yau da gobe wa kadhalika sannan gwamma gobe da jibi sai ya ce hatta ta kuma sa'ata har zo lokacin da sa'ar karshe na duniya za ta tsaya haka za a yi ta yi gwamma jiya da yau haka za a tafi har zuwa tsayuwar karshen duniya wanda hadisin mun ce isnadin sa yana da kyau hadisin Abdullah bin Mas'ud sannan akwai riwaya ta Masruq bin al-Ajda' wanda yana cikin almajirin Abdullah bin Mas'ud shi ma yayi magana game da malamin nasu Abdullah bin Mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Hajar ya kawo shi a littafin Fathul Bari mujallad 13 shafin 23 yace la ya'ti alaikum zamanun a riwayar sa Abdullah bin Mas'ud yace babu wani zamani da zai zo gare ku illa wa huwa asharru mimma kana qablahu face ya fi sharri akan zamanin da yazo kafin shi sai Abdullah bin Mas'ud yace to amma sai ya fassara ya bada fahimtar sa shin idan aka ce wani zamani ya fi wani sharri me ake nufi sai yace to ni a fahimta ta ba ta ma masu mulki bane la inni la a'ni amiran khairan min amirin ba wai a ce wannan shugaban ya fi wancan bane in ce Abdullah bin Mas'ud yana ba mu fahimtar sa wala aman khairan min amin sannan ba wai shekarar ce ta fi wata alheri ba sai yace walakin dadin duniya ya ta'allaka ne da malaman kwarai walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabuna malamanku masana waɗanda sun san fiqhu waɗanda sun san Allah sun san shari'a haka za su rika tafiya suna mutuwa da kadan da kadan summa la tajiduna minhum khalafa za a wayi gari waɗancan malamai masu tsoron Allah babu sauran irinsu a doran kasa wataji'u qaumun yaftuna bi ra'ayhim sai a wayi gari wasu mutane sun taho suna ba da fatawa da ra'ayinsu sun bar addinin Allah wanda wannan bayanin Abdullah bin Mas'ud shine yake ba da fahimtar sa game da abinda annabi yake nufi da cewa babu shekarar da za ta zo face tafi wacce za ta biyo ta wato sauki wanda za ta biyo ta tafi ta sharri wanda in ka dubi Fathul Bari mujallad 13 shafin 23 sharhin sananan Umdatul Qari mujallad 24 shafin 184 sharhin sa yana nan tunda hadisin yana cikin Sahih Bukhari da Sunan Tirmizi da riwaya ta Imam At-Tabarani da sauransu Al-Hasan Al-Basri daga cikin tabi'ai yana cewa ko da yake annabi ya ce haka duniya za ta yi tafiya za ta yi ta tafiya har zuwa karshen ta wato wannan shekarar tafi wancan wancan tafi wancan muni sai yace to amma karka dauka haka za a yi ta tafiya din sai yace la budda lin nasi min tanfisin Allah zai rika dan kawo numfasawa wato ana cikin irin wannan tafiya sai Allah ya kawo wani zamani mai dan dadi saboda ce alƙawarin Allah da yace fa inna ma'al usri yusra duk inda aka samu tsanani to sai an samu sauki saboda haka Allah ana cikin irin wannan sai ya kawo dan numfasawa amma fa ba wai za a canza bane la zamanin da zai biyo haka Allah yake ta ɗebe albarka na addini har zuwa tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana aqida kuma akwai mutanen da ba sa farkawa daga wannan gafala din har sai sa'ar ƙarshe din ta tsaya wanda wannan yana daga cikin abin da ita wannan sura take karantar da mu suratul anbiya tana karantar da mu hadarin gafala hadarin watsi da al'amarin addini akwai mutumin da ba zai dawo hankalinsa ba sai ranar da aka busa kaho wanda ya zo cikin suratul anbiya idan nan aya ta 97 inda Allah tabaraka wata'ala yace iktar waqtarabal wa'dul haqq
waqtarabal wa'dul haqq wa idha hi shakhsatun mubzanun lam yakfaru ya ilana adukunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin
Allah subhanahu wa ta'ala a suratul anbiya wato wajen ƙarshen suran aya ta 97 yace waqta rabal wa'dul haqq alƙawarin gaskiya dai ya matso ya kusanta lokacin da alƙawarin Allah na tashin duniya ya zo fa idha hiya shakhisatun absarul ladhina zalamu kafaru fa idha hiya shakhisatun absarul ladhina kafaru sai gashi fuskokin waɗanda suka kafurta wato sun san dare idanunsu sun san dare saboda abin ya zo musu kwatsam suna cewa ya wailana kad kunna fi ghaflatin min haza ya kai canmu mun kasance cikin rafkana mun kasance cikin gafala game da wannan al'amari na sa'ar ƙarshe na duniya bal kunna zalimin a haƙiƙa mun zalunci kawunanmu wato wannan ya nuna cewa akwai mutumin da gafalarsa ba ta karewa har zuwa mutuwar shi. Allah ka tsare mu. Saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya kammala shari'a. Gafalan nan ita za ta rika samun mutane da kadan har zuwa tashin kiyama. Wanda wannan ya zo cikin Alkur'ani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul Ma'ida aya ta 3. يتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلصة غير متجاد في الإثم فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يسوك الدعاية أبت سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم أيو ناكمل مكو الدينكم وأتممت عليكم نعمتكم أنا تكا مكو نعمتا wa raditu lakum al-islam dinan na yarda musulunci ya zama addinin ku. Kaga Allah ya riga ya cika addini a zamanin manzon Allah. An gama shine Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Ilamul Muwaqqi'in mujallad na 3 shafi 163 yace shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'atun mu'talifatin nizam muta'adilatul aqsami mubarra'atun min kulli naqsin. Shari'ar da Allah ya ba mu annabi ta barranta babu na ƙasa ko kaɗan a tare da ita. Shari'a ce cikakkiya mutahhara min kulli danasin ta tsarkaka daga kowane dauda musallama lashiya tafiha mu'assasatun alal adl wal hikma wal maslahati war rahma. Wato shari'a ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ta da adalci, ya tsara ta da hikima, ya tsara ta da maslaha, ya tsara ta da rahama. An riga an gina foundation dinta, an gama ginin, an yi rufi, sai aka kammala aka ba da kinsa ga manzon Allah. Saboda haka idan haramat fasadan, Ibn al-Qayyim ya ce idan musulunci ya haramta wani abu, to ma huwa aula minhu aw nadhiruhu, ba za ka taɓa samun wato alheri tare da wannan abin da Allah ya haramta shi ba. Idan Allah ya ce abu kaza haramun ne a cikin Alkur'ani, to za ka samu abin ba shi da kyau. Wai idan kuma Allah ya ce abu kaza mai kyau ne, to la shakka wannan abin mai kyau ne. Ra'at ma huwa fawqahu aw shibhahu, za ka samu shari'a tana kiyaye maslaha ta rayuwar dan adam da abin da zai zama amfani ne ga mutum. Wanda shine abin da Allah yake nufi da cewa atmamtu alaykum ni'mati, na cika muku ni'imata. Wato musulmi baya buƙatar neman wata ni'ima a wajen wata al'umma sabanin manzon Allah. Ni'ima an riga an cika ta ga manzon Allah, addini an riga an kammala shi. Shine Ibn al-Qayyim yace lam ta'mur bi shay'in fa yaqulu al-aqlu launa had anhu. Idan shari idan annabi yace kar ku yi kaza, to babu wani hankali da zai ce kai ina ma annabi ya ce ayi. Idan Allah ya ce kar ku yi, to ba mu cewa a dama an ce ayi shi yafi. Idan Allah ya ce a aikata, to ba za ka ce dama an hana aikatawa shi yafi ba. La, saboda musulunci Allah ya tsara shi akan maslaha ta rayuwa ta kunshi dukkan ni'ima, wato wanda ya shafi rayuwar dan adam. Wa abahat kullu tayyibin. Don haka idan shari'ar musulunci ta ce wannan abin halal ne, to wallahi kai nazari zaka ga ba ta inda wannan abin ya lalace. Zaka ga ya dace a ce wannan abun halal ne. Sai ya ce don haka ba yanda za a yi a ce shari'a bayan ta cika mutum zai taho daga baya ce an tukammala bi siyasati malikin, ai musuluncin baya cika sai an nemo, sai an hada da tsarin mulkin wani. Idan an hada musulunci da tsarin mulkin wani, to musuluncin zai yi kyau. Ibn al-Qayyim ya ce aw ra'ayi zai ra'ayin, ko a ce a'a to musulunci ya yi kokari ta wannan gefe, amma da za mu hada da ilimin wani, to da musulunci ya yi kyau. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce babu wannan. Don haka yasa Allah ya ce laqad akmalaha allazi atamma ni'matahu alaina bi shar'iha qabla siyasati al-muluki. Allah ya cika shari'ar musulunci kafin siyasar masu mulki. Kafin a kirkiro democracy, Allah ya gama shari'a ya bawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafin wani mai ilimi ya samu ilimin sa, duk wani ilimi da kake gani ya shahara a duniya a yau, zuwan musulunci ya tsira ya riga shi. Zuwan musulunci ya riga shi. Shine yace wa aqi satil qiyasiyin da qiyasin masu qiyasi. Sai yake cewa don haka bai yiwuwa a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya muku umarni sai a ce a'a ga ilimi ya taho a yanzu wannan ilimin ai dole sai an bi shi in ba haka ba za a fada halaka. Ibnul Qayyim yace aina haula'i waqta nuzuli qawlihi fil ma'ida, ina malamai suke a ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum, ina kuke ranar da Allah yace na kammala muku addinin ku, na cika muku ni'imata, wa rabitu lakumul islam dina. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad taraktukum ala al-mahajjatil bayda, manzon Allah yace na bar ku akan hanya faraqal lailu haka nahariha, dare da rana idan kana musulunci babu duhu, la yaziqu anha ba'di illa halikum, babu wanda zai kauce mu wannan tafarki nawa a bayan na tafi sai halakakke, duk wanda kaga ya bar tafarkin manzon Allah to ya halaka. Ga inda Annabi ke cewa ma taraktu min shay'in yuqarribukum min al-jannati, babu abinda zai kai ku kusa da aljanna, wa yuba'idukum anin nari, abinda zai nisantar da ku daga wuta, illa a'lamtu mukumuhu, face na sanar da ku wannan abin. Kaga wannan magana ce ta Ibnul Qayyim wanda ta zo cikin Ilamul Muwaqqi'in mujallal na uku shafin 163. Wato a ranar da Allah ya cika addini ga annabinsa, idan aka ce an cika addini ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ka daina tunanin akwai wani ilimi da zai yi tasiri ga addinin musulunci har duniya ta tashi, babu shi, babu wannan ilimi. Malamai suna cewa da dukkan malaman duniya za a haɗu a ce za a halatta abu ɗaya da Annabi ya haramta, wallahi aikin banza suke yi wannan abin, baya canza hukuncin da Allah ya riga yi. Saboda Allah ya riga ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, na riga na cika muku addini, kaga kenan babu wani sabon abu da zai shigo addinin musulunci, babu kuma abin da zai raguma addinin musulunci, abin da ke sa mutane su yi watsi da shari'a gafala ce. Allah ka tsare mu. Saboda haka yasa akwai almajirin Imam Malik, ana kiransa Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn al-Madishun at-Taymi, almajirin al-Imam Malik, Allah ya musu rahama, yace ya ji al-Imam Malik yana cewa man ahdasa fi hadhihi al-ummati shay'an, duk wanda ya kirkiro wani abu ga al'umar Annabi Muhammad lam yakun alaihi salafuha, abinda ya kirkiro a da babu shi, faqad za'ama anna rasulullahi khana ar-risala, to kamar yana cewa Annabi ya ci amanar Allah ne. Idan har ka kirkiro wani sabon abu ga musulunci a yau, to kamar kana nufin Annabi ya ci amanar manzanci, saboda haka yanzu kai zaka gyara abin da manzon Allah ya bata. Allah ka tare mu. Saboda haka sai al-Imam Malik yace li'anna Allah ta'ala yaqulu, saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, yau na cika muku addinin ku, wa atmamtu alaykum ni'mati, wato na kammala muku addinin ku, na cika muku ni'mata. Shine al-Imam Malik yace fa ma lam yakun yawma izin dinan, duk abinda bai zama addini ba a wancan zamani, fala yakunu al-yawma dinan, to fa ba zai zama addini ba a wannan zamani. Duk abinda babu shi a zamanin manzon Allah, babu shi zamanin sahabban manzon Allah, babu shi a zamanin tabi'ai, waɗannan su ne urun al-fadila, su ne karnoni masu albarka, ba a misali da wata shekara in banda waɗannan guda uku. Saboda haka ba daidai bane ka bada misali ai shekara ta dubu kaza an yi kaza, guda uku suke da albarka: karnin manzon Allah, karnin sahabban manzon Allah, karnin tabi'ai, su ne hujja ga addinin Allah. Amma duk abin da ya biyo bayan wannan, wannan shirme ne, tarihi ne kawai. Tarihi ku baya zama hujja a addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka yasa al-Imam Malik yace duk abin da bai zama addini ba a da, to wallahi ba zai zama addini ba a yanzu. Kaga wannan ishara ce da malamai suke mana yanda zamu tsira, kada gafala ta kwashe mu, sa'ar ƙarshe na matsowa, muna raguwa, muna na ƙasa ta sashin imani. wanda wannan in ka dubi littafin Ibn Hazm al-Ihkam fi Usul al-Ahkam juz'i na 6 shafin 225 zaka gani haka nan yana kitabul i'tisam na al-Imam Shatibi mujallal na farko shafin 494 Ibn al-Qayyim juz'i al-littafin Ilam al-Muwaqqi'in ya ci gaba da cewa shari'ar musulunci ta kammala wa bil jumlati faja'ahum bi khairid dunya wal akhirati bi rummatihi abinda manzon Allah yazo da shi yazo da alkhairin duniya ne da lahira a dunkule walam yuhwijhum Allah ila ahadin siwahu banda annabi babu wanda aka ce kana da bukatar shi duk dan adam kana da bukatar shi kafin ka tsira babu shi فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تيا ذا أسامو لوكتي دا مالما إذا سويتو ناني وشريعة نند الله يكي يا چكا تغم ظن الله سي أتي ينزو شريعة نتنا دنك أساقا هلكا ذات ساميمو إمبو مجار شريعة من ظن الله با جماعة كلورة كلورة دا إند مكتاسم هلكا abinda fa annabi yace ya riga ya cika addinin ya gama shi a zamanin manzon Allah an riga an gama komai ba abin da ya rage mana sai dai mu bi abin da Allah ya shar'anta yanzu za a wayi gari malamai za su ce a'a yanzu in mun bi wannan abin da annabi yazo da shi wannan tsari idan mun bi shi halaka ce dole sai mun hada da ilimin likitoci nas'alullahi as-salamata wal afiya Allah ka tsare mana imani shine Ibn al-Qayyim yace faman wa man zanna zalika duk mutumin da ke tsammani akwai wata gaba na shari'ar musulunci annabin nasi hajatun wato mutane suna da buƙatar wani abu kafin su yi aiki da sunnar manzon Allah ana buƙatar ilimin wani in ka yadda da wannan Ibn al-Qayyim yace to kamar kana cewa duniya tana buƙatar wani manzo dan zamanin manzon Allah ya wuce wallahi haka nan mutum yake nufi idan har kana nufin sunnan nan da annabi ya kawo mana bata isa ba sai mun hada da wani ilimi idan ko zamu bi sunnar manzon Allah zamu halaka me kake nufi sunnar manzon Allah lokacin ta ya wuce kenan ko muna buƙatar sabon manzo wanda shine abinda kake nufi saboda don da zaran an ce maka ga wata sunna ta annabi da an kai shekara 1400 ana riko da ita sai a wayi gari a yau a ce a'a in mun rike ta zamu halaka ai ya kamata mu bacca me kake nufi kana gaya wa mutane abinda Allah ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum bi cika ba yanzu akwai wasu malamai da za su cika kenan ko wa atmamtu alaikum ni'mati ni'mar da Allah ya zo mana da ita ta hanyar manzon Allah wanda ni'imar bata cika ba dole sai mun hada da wani ilimi Allah shi kare mana imani al-littafin tafsirin al-Imam at-Tabari inda zaka dubi fassarar ita wannan aya aya ta uku ta suratul ma'ida akwai sahabi da ake kiransa Antaratush Shaybani yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wanda ya zo cikin riwaya ta al-Imam at-Tabari shi kansa wanda ya kawo a suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mun cika awa guda ko to sai ayi hakuri don sai mu dakata idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga nan din insha Allah bai cika ba okay to ma ci gaba kenan ko wato al-Imam at-Tabari ya kawo misali da labarin wani sahabi da ake kiran shi Antaratush Shaybani wato yake lokacin da Allah ya saukar da wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku sai ya ce wa zalika yawmul hajj al-akbar ranar 10 ga watan Zulhijja ranar babban sallah kaga an sauko arfa kenan a ranar 10 rana ce Allah ya saukar da wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ya kusa barin duniya kenan tunda an cika addinin musulunci a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya baka Umar sai sayyidina Umar ya fashe da kuka a wurin sai manzon Allah ya ce masa ma yubiki ka me yasa ka kuka ya kai Umar sai sayyidina Umar ya ce abukani abinda yasa ni kuka ya rasulullah anna kunna fi ziyadatin min dinina da kullun ƙari muke samu a addininmu mu samu ƙari ta sallar mu samu ƙarin bayani ta azumin mu ta hajjin mu ta zama da iyalan mu ta rayuwar mu gaba ɗaya kullun ana ƙara mana wahayi kaga ana samu albarka daga wajen Allah to amma gashi yau Allah ya saukar da cewa al-yawma akmaltu yau fa na cika sayyidina Umar yace fa amma iz kamula tunda an cika shi fa innahu lam yakmul shay'un illa naqasa to fa duk abin da aka ce an cika shi to daga ranan me zai faru raguwa zai dinga yi har ya kare sai manzon Allah yace sadaqta ka faɗi gaskiya Umar kaga kenan zamanin manzon Allah an cika shari'a bayan an cika wannan shari'a fa ai ba wai shari'ar zaka tsaya haka bane raguwa za ta yi ta yi karka dauka zaka tabbata yanda take la raguwa za ta yi ta yi amma me ke sa ta ragu ba a gane ba shine gafala shine abinda Allah ya faɗa mana gafala ita ce take sa addinin yana lalacewa amma mutane ba su gane ba suna dauka ma gyaran addinin suke yi ba su san cewa lalacewa bane kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa kuma haka wannan raguwar za ta ringa tabbata har tashin kiyama wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ne wanda ya zo cikin hadisin Huzaifa Huzaifa ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yadrusul islamu kama yadrusu washiyu saudi musulunci yana kodewa kamar yanda tufafi ke kodewa yanda tufafi yake kodewa to haka nan musulunci shi ma yana kodewa sahabbai suke tambaya ga annabi yaya za a yi musulunci ya kode ya tsufa sai manzon Allah ya ce la yudra ma siyamun za a kai lokacin da mutane ba su ma san azumi ba kaga dai yanzu muna azumi ko manzon Allah ya ce to za a kai zamanin da akwai musulman amma ba su san ma azumi ba wala sadaqatun ba su san zakka ba wala nusukun ba su san aikin haji ba manzon Allah ya ce wa yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi layla a dare daya Allah zai zara alqur'ani daga doron duniya alqur'anin za a dauke shi kuma annabi ya fassara yanda abin zai faru saboda kare bar mu ma a cikin tunani manzon Allah ya ce fala yabqa fil ardi minhu ayatun Allah ba zai bar aya daya a doron kasa ba saboda ka in ma mahaddacin alqur'ani ne kana tashi a bacci sai ka nemi alqur'anin ka rasa Allah ya dauke abin shi duk inda littafi yake da rubutun aya ta alqur'ani in ka duba babu ita saboda Allah ya dauke inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa yabqi qawaifun minan nasi amma duk da haka za a samu raguwar jama'a a shekul kabir zaka ga tsoho tukub wal ajuzul kabira za a samu tsoho da tsohuwa kai meye addinin ku za su ce adrakna aba ana ala hadhihi alkalima to kowa da addinin sa amma dai mu mun tashi mun taras da iyayen mu suna riko da wannan kalma la ilaha illallah fa nahnu naqulu hada haka muna fada don haka muna ganin shine addinin mu amma banda kalmar shahada ba su san komai a addinin musulunci ba ya kare taya akai musulunci ya kare saboda Allah yana dauke shi da kadan da kadan sai an waye gari babu shi a duniya wanda hadisin yana sunan ibn majah kitabul fitan yana silsilatu sahiha hadisi na 87 wanda wannan shike nuna maka cewar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zamanin sayyidina Umar da ya masa da sayyidina Umar ya fashe da kuka manzo Allah ya tambaye shi me yasa kake kuka yace eh to tunda Allah ya cika addini kaga kenan raguwa addini zai rika yi sai manzo Allah ya ce gaskiya ka faɗa raguwa ce musulunci zai yi ba karuwa ba saboda haka in kana da rai sai kaga wata sunnar annabi an daina aiki da ita ka kuka da kanka wallahi ka kuka da kanka ka sani bala'i ne ya zo ma duniya ba rahama ba ce ba tsira ba ne duk sa'ilin da aka ce ma ga wata sunna ta manzon Allah ana rike da ita tsawon shekara 1000 ba a bar aiki da ita ba yanzu sai ga zamani ya taho duk ƙaryar da za a maka a kara da wani ilimi ka ji tsoron Allah ka sani musiba ce gare mu domin babu yanda za a yi naƙasar musulunci ta zama cigaba ga addinin da muke rike da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa da sunnar manzansa ya tabbatar da mu akan wannan tafarki ya gafarta mana kurakuranmu kuma Allah ya karbi ibadanmu ya karbi azuminmu ya sa wannan fitina da ta samu ƙasa da kuma duniya ta zamanto bayanta ya zama alkhairi ga addinin musulunci da kuma musulmai baki daya Allah ya ba mu daman dacewa da jarabawar da ya mana ya karfafa tauhidinmu ya ƙara mana son annabi da kuma son addinin musulunci ya ƙara mana son juna ba nisantar juna ba ya ƙara mana tabbata akan tafarki na ƙwarai akan riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Gracias.